الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin Gwallaga da ke nan cikin garin Bauchi a jihar Bauchi, a wannan yammaci na Alhamis. Yau muna 13 ga watan Ramadan, hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1446, wanda kuma yake daidai da 13 ga watan 3 miladiya ta 2025. A wannan majalisi da muke tafsirin Al-Qur'ani mai girma, wanda muna cikin tafsirin Suratul Mu'minun, a yau za mu ci gaba da tafsiri da kan aya ta 97 insha Allah. Bismillah. Allah madaukakin sarki yace, wa qul, kuma ka ce, rabbi a'udhu bika, ya ubangiji na ina neman tsarinka, min hamazati shayatin, daga waswasi na shaytanu, wa a'udhu bika, kuma ina neman tsarinka, rabbi ya ubangiji na an yahdurun, su zo inda nake. Allah subhanahu wataala ayat da ta gabata ya karantar da annabi sallallahu alaihi wasallama ladabin zama da abokan gabarsa waɗanda suke nuna masa kiyayya, suke bacin sa a kullun, suke tayin kulli da za su cutar da shi. Allah ya ce, idfa billati hi ahsanu sayyi'a nahnu a'lamu bima yasifu. Allah ya ce, duk sanda aka yi masa wani abu mara kyau, to shi ya mayar da abin da yake mafi kyau. To Allah subhanahu wataala ya san cewa dan adam shaydanu da suke tare da shi ko suke tare da ɗan adam a kullum ba za su kyale su ba, ko da mutum yana ta kokari yadda zai ga ya fi karfin zuciyarsa, to shi kuma shaydan shi ma zai rika nasa kokarin, saboda wani alkawari ne yayi tsakanin shi da Allah, yayi rantsuwa cewa ba zai kyale dan adam ba, duk yadda zai yi ga ya halakar da dan adam zai yi. To kuma Ubangiji subhanahu wataala cikin ikonsa da kaddararsa sai ya zanto kowane dan adam yana tare da shaydaninsa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, ma minkum min ahadin illa wa ma'ahu qarin, babu mutum ɗaya daga cikin kufaci yana tare da shaydaninsa. Suka ce, wala anta ya rasulullah, hadda kai ma ya ma'aikin Allah. Ma'aiki ce, wala ana illa annallaha a'anani alaihi fa aslama ko fa aslamu fala ya'muruni illa bi khair, sai dai Allah ya dora ni akansa, ya musulunta dan haka baya iya umarta na da wani abu ba alkhairi ba ko kuma Allah ya dora ni akan sa ba zai iya da ni ba annabi sallallahu alaihi wasallam tun yana karabi tun ba a bashi addabci ba aka cire duk wani rabon shedan daga jikin sa saboda haka shedan baya da rabo tare da manzo sallallahu alaihi wasallam to amma duk wani wanda ba annabi ba to ba a bashi wannan garanti din ba don haka yadda zuciyarsa take masa waswasi to haka shi ma shedan zai rika saka masa waswasi iri-iri to wani lokaci idan mutum ya yi fushi to a lokacin kuma shedan ya fi samun dama na ya ziga shi ya sa masa wani waswasi hadda zai je abin da zai dawo yana da na sani to shi ne a nan Allah subhanahu wa ta'ala yake karantar da annabinsa don ya zama koyarwa ga al'umma gaba ɗaya ba duka sanda aka ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam wani umarni yake takaita a kansa ba Allah da yawa yake kira annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi umarni amma yana nufi duka al'umma amma an fara ta kansa don a nuna maka mahimmancin al'amarin tunda har ma shi kansa manzo sallallahu alaihi wasallam ana masa umarni da wannan saboda haka wani lokaci Allah zai yi kira ya kira annabi sallallahu alaihi wasallam amma kuma daga ƙarshe sai ya koma magana da ɗaukakin al'umma kamar yadda Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisaa fa talliquhunna li iddatihinna ce ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi sai kuma ya ce idza tallaqtumun nisaa idan kun saki mata annabi aka kirawo amma kuma ƙarshe maganar sai ta komo kan al'umma gaba ɗaya to shi ne anan Allah subhanahu wata'ala yake cewa annabinsa sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa qul ka ce rabbi ya ubangijina wanda yake ƙara tabbatar maka da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi yake tsara alqur'ani ba kamar yadda maƙiya suke zarginsa idan da shi yake tsara alqur'ani to babu buƙatar a ce wa qul ashe akwai wani mai bashi umarni shi ne Allah saboda haka za mu ga alqur'ani yana cike da irin wannan bayar da umarni ga annabi sallallahu alaihi wasallam qul huwa allahu ahad qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbin nas qul ya ayyuhal kafirun ga sanan ba iyaka duka Allah yana umartar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaga wannan yana ƙara tabbatar maka da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi yake tsara alqur'ani da kansa ba umarni ne yake karba daga Allah sannan kuma yana ƙara tabbatar maka da cewa shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam bawa ne a ƙarƙashin ubangijinsa yake karɓar umarni kamar yadda yake cewa in attabi'u illa ma yuha ilai ba wani abu da zan bi sai abin da aka yi min wahayi wastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw ka tsaya inda aka umarce ka da kai da wanda suka tuba tare da kai kakku wuce iyaka don haka shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam mukallafun ne shi ma ƙarƙashin dokar Allah yake rayuwa don haka shi ba Allah ba ne kuma shi ba bai fita daga dokar Allah ba ne yana karɓar umarni ne da hani daga Allah subhanahu wa ta'ala to wannan shi ne hikimar waɗannan ƙulƙul da suke ta zuwa a cikin alƙur'ani akwai sanda aka taɓa tuhumar Gaddafi duk da cewa ya ce ya janye ko kuma ya ce shi bai faɗa ba lokacin da aka ce ya ce bai ga amfanin a yi ta bar ƙulƙul a cikin alƙur'ani ba ya kamata a cire su saboda umarni ne aka cewa annabi ya faɗa kuma ya faɗa to don mene ne za a ci gaba da cewa ƙulƙul to aka tada tawaga ta malamai manya suka je suka same shi ya zauna da su a Tarablus ta cikin Libya a Benghazi ba a Tarablus ba a Benghazi suka zauna da shi ya ce a shi bai faɗi haka ba karshe dai ko dai mai ko dai ya fada ba dai ya dawo ya ce ya jage saboda inda ya ci gaba da dagewa akan wannan ra'ayin nasa to da tabbas kafirci ya tabbata akan sa domin ƙaryata wani sashi ne na alƙur'ani to wannan kul da take zuwa a cikin alƙur'ani tana tabbatar maka da cewa alƙur'ani wahayi ne daga Allah subhanahu wataala zuwa ga annabinsa ba wai shi yake zaunawa ya shirya ba Allah ce ya faɗa ya ce rabbi ya ubangiji na a'udhu bika min hamazati shayatin ina neman tsarin ka daga waswasin shaydanu ubangiji subhanahu wataala ya umarce shi ya nemi tsari daga waswasin shaydan saboda duk sanda mutum zuciyar shi ta ɓaci yana fushi to shaydan yakan ga wata dama mai arha wanda zai iya cutar da shi ko ya iya jefa su cikin wani abu shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi wa al'ummar sa wa'azi da jan hankali akan cewa su kiyaye yawan fushi ko kuma su riƙa danna zuciyarsu yayin da suka yi fushi wani ya tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wasa wasiya annabi ya ce la taghdab ya sake nanatawa annabi ya ce la taghdab har sau uku ce kada ka yi fushi a nan ba annabi yana nufin kai ya yi fushi ba gaba ɗaya ai ba zai yiwu ba a ce ga mutum ba ya fushi ko a cikin dabbobi an ce jaki ne yake da irin wannan sifa shi ma yana yin fushi wani lokaci to wannan wata ɗabi'a ce halitta ce da Allah ya yi wa ɗan adam ba zai iya rabuwa da ita ba kamar yadda ka san ɗan adam ba zai iya zama mai shaƙi iska ko numfasa ba to haka fushin yake sai dai abin da ake nufi kada fushi ya riƙa maka tasiri yayin da kai fushin ya zanto ka ba wa shaidan dama kuma ya yi wasa da hankalinka annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa laysa ash-shadidu bis-sur'a walakin ash-shadid man yamliku nafsahu inda al-ghadab ba mai ƙarfin da yake kada mutane shi ne ƙarfa ba wanda duk sanda aka kara da shi shi zai kai mutum ƙasa ba yawan shi ne mai ƙarfi ba in ji annabi sallallahu alaihi wasallam mai ƙarfi wanda yake iya danna zuciyarsa lokacin da ya fushi to ballantana kuma idan ya zanto fushi ne wanda mutum ya yi shi saboda an keta wani alfarma ta ubangiji an saba wa Allah ko an cutar da shi saboda Allah to kaga anan babu shakka in bai danna zuciyarsa ba waccan aya da Allah ya ce idfa billati hiya ahsanu sayyi'a to ba zai iya ba to shi ne bayan an gwada wannan ubarni sai aka kawo maganar roka roki Allah ya tsare ka daga sharrin shaidan saboda shaidan zai iya hana ka kai aiki da wancan umarni da aka baka domin kaga koda a cikin suratul fussilat da ubangiji subhanahu wataala ya ce wala tastawil hasanatu wala sayyi'a idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawa ka annahu waliyyun habib وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم سيالتي وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم bayan Allah ya umarni da cewa duk sanda aka yi maka abu mara kyau kai kai mai kyau ka mayar da abu mafi kyau karshe sai ubangiji ya kawo maganar shaydan yace duk sanda shaydan ya sa maka wani waswasi to kai kuma ka nemi tsari daga Allah subhanahu wataala haka nan inda Allah subhanahu wataala ya umarni da afwa khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin sai ya ce wa imma yanzaghannaka min ash-shaytanu nazghun fasta'iz billahi innahu samiun 'alim kaga anan ma da ubangiji ya umarni da kai afwa ka kawar da kai daga waɗanda suke wawaye in suka yi maka wauta kakka tsaya kana tanka musu kai watsi da su kai kamar baka ji ba kai banza da su amma ba ko yaushe bane shaydan zai barka kai hakan to sai Allah ya kawo maganar shaydan shi wai bayan zagannaka min ash-shaytan nazghu fasta'iz billah da ka ji wani waswasi wasu saƙe saƙe da shaydan zai fara saƙa maka Allah ce to ka nemi tsarin sa saboda shi shedano sun fi samun dama yayin da mutum yake cikin fushi. Haka nan shedano suna samun dama yayin da mutum ya saki hanyar Allah. Duk aikin da kake yayin da ka bar hanyar Allah, to shedan kuma ya samu iko a kanka. Shi yasa kafirai shedan ya fi samun riba mai tsoka da su. Allah ce alam tara anna arsalna ash-shayatin 'ala al-kafirina ta'uzzuhum azza, ce baka ga yadda muke turawa kafirai shedanu ba suna ingiza su iyaka ingizawa. Haka nan Allah ce wa man ya'shu 'an dhikri ar-rahman nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin wa innahum la yasuddunahum 'an as-sabil wa yahsabuna annahum محتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. الله سبحانه وتعالى يكي تشيوا ومن يعش عن ذكر الرحمن دو وندا يا زما ينا يا سامد الدبي جمد أمبتا الله سبحانه وتعالى إذا تبايا قد يسوسي game da ambaton Allah subhanahu wa ta'ala nuqayyid lahu shaytanan, sai mu hada shi da shedan fa huwa lahu qarin, ya zama abokin tafiyarsa. Allah ce wa innahum la yasuddunahum 'anis sabili, lalle su shedanu suna kange mutane daga kan hanya madaidaiciya. Wa yahsabuna annahum muhtadun, amma su rika tsammanin cewa akan shiriya suke. Hatta idza ja'ana, har sai lokacin da mutum yazo yaje ga Allah subhanahu wata'ala, qala, a lokacin kuma da zai ga mummunan sakamakon abinda shedan ya tura shi akai, shi ya laita baini wa bainaka ba'd al-mashriqain, ina ma tsakani na da kai akwai tazarar gabas da yamma. Fa bi'sal qarin, tir da aboki irin ka. Shi yasa duk sanda wani abu yasa ka kai fushi, to ka rika fadar a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Duk sanda ka shiga yanayin fushi, ka rika neman tsarin Allah daga shedan, dan a lokacin zai sadado. Saboda haka ya ga ta fadi ga sassa, baka yi sa'a ba, shi kuma sai ya taimaka ingiza mai kantu ruwa. Saboda haka da zarar fushi yayi fushi, to ka rika cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, to zaka ga Ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya maka zuciya, kuma shaitan bai yi nasara akan ka ba. Hadisi ya tabbata cikin Sahih al-Bukhari da Muslim, hadisin Sulaiman ibn Surat radiyallahu anhu yake cewa suna zaune tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama, sai wasu mutane guda biyu fada ya kaure tsakaninsu, suka rika gaya wa juna bakaƙen maganganu, wanda ya fada wanda ya rama. To ɗaya daga cikinsu fuskarsa ta yi jawur, jijiyoyin wuyansa suka furfuto, alamar ya cika da fushi sosai fiye da ɗan uwansa. Annabi sai ya ce inni la a'lamu kalimatan law qalaha dhahaba anhu ma yajid, na san abinda zai fada ya daina jin abinda yake ji, na san kalmar da zai fada ya daina jin abinda yanzu yake ji, da zai ce a'udhu billahi minash shaitan dhahaba anhu ma yajid, da zai fadi wannan kalmar a'udhu billahi minash shaitan, da sai ya daina jin abinda da yake ji yanzu. Sai sahabbai suka ce wannan mutum annabi yana cewa da kai ka nemi tsarin Allah daga shedan. Sai mutumin nan shedan ya riga ya yi nasara a kansa, sai ya ce wa hal bi junud, kuna ganin ina da hauka ne, wato kuna gana tabi ne hadda za ku rika magana da nemi tsarin Allah daga shedan. Sai bai faɗa ba, wanda yake nuna maka shedan ya riga ya ci nasara a kansa, har ma zai ture wani, wato wani jan hankali da manzo sallallahu alaihi wasallam ko wata koyarwa ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da ya basa. Allah ce wa a'udhu bika an yahdurun, kuma kai roki Allah ya tsare ka kada shaydan ya halarto ma cikin dukkan wani lamarinka, kai ya shigo cikin kowane irin lamarinka, kai ya shiga cikin lamarinka na ibada, kai ya shiga maka lamarin sallah, ko ya shiga lamarin karatun Qur'ani da kake yi, ko addu'a, ko aikin alkhairi da kake yi, ya shiga da riya ya bata maka, ya sa maka jiji da kai, ko ya sa ka kai riya, ko ya sa ka riƙa wulakanta waɗanda kake taimaka musu don Allah, ka riƙa musu wani gani-gani, ko ya sa ka riƙa jin kai ba ya kai wajen biyayya ga Allah, ko wajen taimaka wa mutane, ko ka riƙa jin kamar ba ya kai idan ilimi Allah subhanahu wa ta'ala ya baka, ko wani irin ɗaukaka Ubangiji zai baka, kuma ka yi amfani da wannan ɗaukakar wajen taimaka wa mutane, kada ka yarda shaidan ya shiga ciki ya lalata maka. Duk wani aiki na alkhairi shaidan ba zai kyale mai yinsa ba, saboda ba zai so ba. Ɗabi'arsa ita ce yaɗa sharri, duk sanda wani abu na sharri ya faru ko wani ya fada cikin aikata sharri, shaidan murna yake yi, saboda ya ci wata nasara ne. Duk sanda ya ga wani yana aikata alkhairi bakin ciki yake yi. To ka roki Allah kada ya shigo maka cikin kowane lamari naka, shine a'udhu bika rabbi an yahdurun, ina neman tsarinka ya Ubangiji kada su halarta, kada su zo min, kar su zo min cikin lamari na, kar su halarto min a cikin lamari na. Hadisi ya tabbata cikin sahih Bukhari da Muslim. Hadisin Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu, wata rana Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana sallah da sahabbansa, sai wani ifrit min al-jinn. Al-ifrit shine kankarfan aljani, duk wani aljani kankarfa shi ake cewa ifritu. قال إفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. فالنبي أنا تكن صلى سيئرم وننك قربهم الجني سيئوكا النبي صلى الله عليه وسلم دي لا تامس صلى الله سبحانه وتعالى يباوى النبي صلى الله عليه وسلم إيكو أكنسا يشاكش حسيدا حريشم الجنة نجد لا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كان هنا النبي صلى الله عليه وسلم يجدن شن حريش ساكن سن يسكيش النبي يكى توا ناينير أول إشي أجكين دركر مسلا شيء هرق الله يواي أجرن الله يواي متى نم مدينة ديار رادس زوس غنشي كوا زوج غنشي النبي يسوي هكا. Amma sai ya tuna addu'ar ɗan uwansa Annabi Sulaiman alayhi salam, da ya roki Allah yake cewa rabbi ighfirli wa hab li mulkan la yabghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab, ya Allah ka gafarta mun, ka yi min kyautar wani mulki wanda bai dace wani ya samu irin sa ba bayana, lalle kai ne mai yawan kyauta. Don haka Annabi sallallahu alaihi wasallama bai nuna tasarrufinsa akan wannan aljani ba, kamar yadda Annabi Sulaiman alayhi salam ya rika daure wasu waɗanda suka yi nuna taurin kai. To Annabi sallallahu alaihi wasallama, saboda wannan addu'a ta Annabi Sulaiman ta ci gaba da cika, sai bai daure shi wani aljani ba, ya sake shi. Ashahir anan shine yadda shi kansa manzo sallallahu alaihi wasallama, duk da cewa Allah subhanahu wataala ya ba shi kariya, ya cire dukkan wani rabo na shaidani daga gare shi, amma shaidanin ba su kyale shi ba. Yayin da yake ibada suna ta kokari su ga cewa sun lalata masa sallarsa, sun lalata masa ibadarsa. To idan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, wanda yake da wannan tsaro daga Allah subhanahu wataala, yana samun irin wannan kalubale daga shaidani, to ina gani ko kai ko wani wanda yake irbu babu shakka a duk sanda muke cikin wani aiki na ibada shi ba shi dan yana ta kokarin zai yi ta kokari ga da zai shiga ciki dan yaga ya lalata mana ita shi yasa yazo a cikin sahihaini hadisin Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yake cewa idza nudiya lis-salati adbara ash-shaytan wa lahu durat duk sanda aka yi kiran sallah shi dan zai juya a guje yana fitar da iska hatta la yasma at-ta'zin saboda kai ya ji kiran sallah saboda kiran sallah ambaton Allah ne shi kuwa shedan duk sanda ake ambaton Allah to a lokacin kamar ana watsa masa wuta ne ba zai iya tsayawa gurin da ake ambaton Allah saboda haka da zarar aka fara kiran sallah sai ya fita a guje sannan idan aka gama kiran sallah to kuma sai ya dawo ya nemi ya samu guri domin inda zai yi barna to da an zo iqama to ita ma iqama lafazin ta irin da kiran sallah ne da an fara Allahu akbar Allahu akbar nan ma sai fita a guje sai an gama iqama sai ya sadado ya zo yana saƙawa mutum masallaci waswasi iri-iri a cikin zuciyarsa yana tuna masa wasu abubuwan da kwata-kwata tunaninsu bai zo masa ba abubuwan da ba sa kwata-kwata a ransa da zarar ya fara sallah sai shedan ya zo kamar yadda mai ke cewa ce uzkur kaza tuna kaza tuna kaza tuna kaza lima lam yakun yadhkur ga abin da kwata-kwata ba ya ransa amma sai ya kawo masa saƙi-saƙi iri-iri dukkan mu muna jin haka yayin da muka tsaya a sallah abubuwa za su yi taɗarsuwa a cikin zukatanmu wanda kafin mu shiga sallar ba ma tunanin su amma da mun fara sallah kuma sai tunanin ya shiga ta zuwa mana to aikin shedan ne shi ne annabi ya ce hatta ya zallar rajulu la yadri kam sallah tun zai yi ta saƙi-saƙi ta saƙi-saƙi wanda bai yi nasara ya rinjaye shedanin ba sai ba ya manta adadin da ya sallata saboda haka ya samu raukarwa haka nan yana iya rikita masa karatunsa zai shiga sallah zai fara karatu a cikin surar da ya tabbata ba ya bata amma da zarar ya fara karanta ta a cikin sallah sai kuma shedan ya shigo ya ta kokarin yadda zai rikirkita masa karatun ya ta hada masa mutashabihat sai ya ga karatun ya ta gauraye masa gashi fa ya iya amma saboda anan sallah zai yi shedan sai ya ta kokarin ya kawo masa tardaki yadda sallah ba za ta yi tsawo ba da zarar ka fara karatu karatun ya cije ayar ku za ta gaji ko kaso saboda haka zai yi ta rikita wa mutum karatunsa ya zo cikinsa ya muslim hadisin usman ibn abi al-as radiyallahu anhu ya zo ya samu ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah inna ash-shaytana qad hala bayni wa bayna salati wa qira'ati yalbisuha alayya ya ce ya rasulullah shaytan yana shiga tsakanina da sallata yana shiga tsakanina da karatu na Qur'ani da nake a sallata yana rikirkita mun karatu da shi da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace zaka shaytanu yuqalu lahu khazzab fa idha ahsasta bihi fata'awwaz billah wa adfil ala yatharika thalathat Annabi yace wannan wani shaytani ne da sunan shi khazzab cikin shaytanun da suke irin wannan gumuna aiki shi haka sunansa yana bi duk sanda masallaci ke sallah to kokari yake yi ya bata masa tana iya yiwa ya zanto wani shedani ne wanda aikin sa ke dai ya je can tana iya yiwa zama wani mukami ne a cikin shedani duk wanda ya samu wannan mukami ko yake wannan aiki sunan da ake bashi kenan khanzam shedani da yake shiga ya rikita mutun sallar sa ya rikita masa karatun sa haka duk wanda yake aiki a kashin wannan mukamin wannan shine shi ne sunansa
shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace to duk sanda ka ji alamar sa to ka nemi tsarin Allah ka tofa a hagunka sau uku yace fa fa'altu zalika fa adhabahu Allahu anni sai ko na aikata haka sai Allah ya tafiyar min da shi dare da jinsa wanda yana nuna cewa yana nuna maka cewa haka shaidanu suke yi sanda kake wani aiki na ibada ko kake aikin alkhairi to ba su kare ba za su shigo dan su lalata maka hakan nan suka yi tarayya da mutum a cikin abubuwansa na rayuwarsa ta duniya cinsa da shansa da ƴaƴansa kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce wastafziz man istata'ta minhu bi sautika wa ajlib alaihim bi khaylika wa rajlika wa sharikhum fil abwal wal aulad wa idhum wa ya'idhum ash-shaytan illa ghurura Allah ce wastafziz man istata'ta minhu bi sautika kare da wanda kake da iko kake kaga dama daga cikin su kare da masa hankali da sautinka ka jawo su da mahaya da riddudodinka mahaya da na ƙasa sannan wa sharikum fil abwal wal aulad kai tarayya da su cikin dukiyoyi da yaya wa idhum kai ta musu alkawarra iri iri kai ta sa musu burace burace daban-daban burace burace banza da ƙarya da wufi don haka hatta a cikin al'amuran rayuwarka dukiyarka ƴaƴanka idan baka shigar da Allah subhanahu wataala da neman tsarin sa a cikin su ba to shaitan zai tarayya da kai a cikin Allah ya bashi wannan damar wa shariku kai tarayya da su shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da ɗaya mu in zai zai ke wa iyalansa yayi addu'a ce Allahumma jaddib ash-shaytana wa jaddib ash-shaytana ma razaqtana Allah ka nesanta mu daga shaitan ka nesanta mu daga shaitan ka nesanta shaitan daga abin da ka azurta mu da shi na da to in aka samu shigar ciki a lokacin shaitan ba zai iya cutar da shi ba kamar yadda annabi ya faɗa to idan babu irin wannan sa Allah ciki din to shaitan sai ya tarayya da kai a cikin iyalinka shine wa sharikhum fil abwal wal aulad wala shine fil aulad wal abwal abin da ya shafi gidanka idan ba za ba ka neman tsarin Allah daga shaidan to gidanka sai ya koma gidan shaidanu da kai da iyalanka da shaidanu kuma da iyalansu muna zama tare abincinka da abin shanka idan babu sunan Allah babu ambatan sunan Allah a kai to sai ya zama tare kuke ci ku sha hadisi ya tabbata a cikin sahih muslim hadisin jabir dan abdullah ba'iki sallallahu alaihi wa sallam yake cewa inda shaytana yahduru ahadakum inda kulli shay shaytan yana halarta wadayanku wajen kowane irin abu zai shaytan sai ya zo wurin yahduru ahadakum inda kulli shay'in min sha'nihi hatta yahduruhu inda ta'abihi kai hatta lokacin da ya zauna zai ci abinci shaydan shi ma sai ya zo da yaransa ya kewaye abincin nan fa idza saqatat min ahadikum al-luqma ya yi da loma ta fadi daga ɗayan ku yana cin abinci sai loma su ta fadi annabi ya ce falyubit ma kana biha min adhan idan akwai wani abu da ya taba ta to ya goge wannan abun subbal ya kulha ya cinye kayansa wala ya da'ha li shaytan kai ya barwa shaytan fa idza faraga idan ya gama cin abinci falyal'aq asabi'ahu to ya lashe hannayensa fa innahu la yadri fi ayyi ta'abihi takunu albaraka domin bai sani ba a cikin wani bangare ne na abincinsa albarka take tana yiwa a cikin abin da ya yi saura a hannunsa a nan albarka abincin take don haka ya gama cin abincin amma bai ci albarkan ba tana nan a jikin hannunsa tukunna da ya je ya sa ruwa ya wanke ta tabu kwata kenan shikenan ka ce amma bai yi albarka ba gida maka jiki ba bai kara ma lafiya ba shi yasa annabi yace sai ka lashe hannun watakila wannan gurin da ya rage shine albarkar take jiki to wanda zai bari ya bar noma bai dauke ba harshe dan ya samu abin da zai ci wanda ya bismillah ne da aka ce da yazo cin abinci ya bismillah dan idan bai bismillah ba tare za su ci ba sai ya jira ta fada hannunsa ba sai ya ci yana zuwa kawai ya danna hannu kawai abu ya birge shi ya ce wow sai ya danna hannu kawai shi kenan to yana wow danna shi kenan ya dan zai daka wawa shi ba wai shi dan boko sai ya ce bismillah ba النبي صلى الله عليه وسلم كما يدعو شكل سيد مسلم حديث جابر بن عبد الله يكي تشوى ناجا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى تشوى إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه عند متن يداو زي شكك ننسى يدا لك أيكي هناك كاسوة هناك تفيا يدو زي شكك ننسى سيام بچ الله بسم الله نكتنا زي ساقفا كننسى بسم الله sai ya shiga ya kawo masa abinci zai cece bismillah to a lokacin shedanin da yake tare da shi zai ce wa ɗan uwansa shedanu da suka biyo ci la mabita lakum wala asha a gidan nan fa ba ku da wurin kwana ba ku da kuma abincin dare don haka ku sallai ba haka ba to za ku yi zaman banza saboda haka sai ya fita وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت يا ذو شقا بي أما تسونا قال الله بلوك تدى ذو شقا جنسا شيطان ذي قا ويا لنسا كتهو كتهو منسا بوجوكوانا وإذا لم يذكر الله عند طعامه أكا كاو أبنتي يدنها النموت كلمة أما تسأل الله با قال شيطان سيتي ويا لنسا أدركتم المبيت والعشاء kun samu wurin kwana kun samu gurin abinci shi yasa ko yaranka ku koyar da su za su ci abinci su rika bismillah kamar da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya koya wa Umar ibn Salama yace cewa an kawo abinci Amr ibn Salama an kawo abinci yake cewa faraa yadi taqishu fi safha yaga hannuna yana ta yawo a cikin kwanon abinci fa qala ya bunayya يا غلام سب الله وكل بيمينك وكل بما يليك يا يارو كي بسم الله سنك تشد حد الدابة سنك تشد بك وانا تربية تشد النبي صلى الله عليه وسلم يكي باو حتى يرى قنانا kuma yake koyar da al'umma su cewa haka ya kamata su tarbiyyaci ƴaƴansu su yi musu tarbiyya a kan duk sanda aka kawo abinci su tabbata sun yi bismillah kafin su fara sannan kowane yaro ya ci gabansa sannan kuma kada su sa hannun hagu to amma yanzu iyayen da za a ga su suna sha da hannun hagu ko suna ci da hannun hagu kaga mutum babba da shi kamar mai hankali amma da an ka abinci sai ga yana dauka yana sawa da hannu abu abin takaici wallahi ko dadi babu dadin gani ma babu a ci abinci da hagu wanda shedan ne bai da shaytana yakulu bi shimali yakulu bi shimalihi wa yashrabu bi shimali shedan da yake daukan abu ya ci da hagu ya sha da hagu sai shedanin mutane kuma saboda ka baya halatta mutum ya ci abinci ko ya cira wani abu da hannun hagu ka ci da hannunka da dama to wanda yana nuna maka cewa kowane irin abu naka shedan yana halartowa yana buƙatar ka sa sunan Allah a ciki ibn sunni da waninsa sun fitar da hadisi ta hanyar Muhammad ibn al-Munkadir yake cewa wani mutum ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kokawa annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa ko yaushe kwanta bacci yana bafarke da ban tsoro duk sanda yake bacci to zai bafarki da abubuwan ban tsoro ko kokawa annabi sallallahu alaihi wa sallama sai annabi ya ce da shi to idan ka zo kwanciya idza awaita ila firashik idan ka zo ka kwanta zaka kwanta kan shimfidarka fa qul to kace a'udhu bi kalimati llahi tamma min ghadabihi wa iqabihi wa min sharri ibadihi wa min hamazati ash-shayatin wa an yahdharu annabi yace duk sanda ka zo kwanciya kai wannan addu'a ce a'udhu bi kalimati llahi tamma ina neman tsari da kalmomin Allah cikakku bin ghadabihi da tsare ni daga fushinsa wa iqabihi da uqubarsa wa min sharri ibadihi da kuma sharrin bayinsa wa min hamazati shayatin da kuma waswasi na shaidadu wa an yahduru ko kuma su halarto inda nake annabi ya koyar da shi ya riƙa faɗar wannan addu'ar duk sanda ya zo kwanciya in yana yi zai daina wannan gona mafarkin da yake haka nan kwatankwacin wannan ya zo a cikin musnad imam ahmad da sunan abi daud da jami'u tirmidhi hadisin amr ibn shu'aib an abihi an jaddihi abdullah ibn amr ibn al-as radiyallahu anhu ba yace annabi sallallahu alaihi wa sallam yana koya wa sahabbansa su rika fadar wannan kalmomi duk sanda suka shiga cikin wani firgici ko tsoro su rika cewa a'udhu bi kalimati llahi tamma min ghadabihi wa sharri ibadihi wa min hamazati shayatin wa an yahduru duk wani abin da zai rika tsorata ka ya rika razana ka ya rika sa ka firgici ko hanya ce ka kama lokacin da ake sace-sacen mutane na karanta da su cewa yaran da ya ci musabaka bana dan katsina shi da mahaifinsa da wasu ƴan uwansa an yi garkuwa da su sun je gwamnan katsina ya karrama su wajen komawa ina jin kuwa mutanen faskari ne wajen komawa ɗan ta'adda suka sace su haka bi addu'a Allah ya kubutar da su ya fitar da su Allah ya kubutar da su cikin aminci Allah ya shiga tsakaninsu da waɗanda biya gun mutane Allah ya dawo da su cikin iyalansu lafiya to irin wannan firgicin irin wannan tsoron to ka riƙa yin wannan addu'ar a'udhu bi kalimati llahi tamma min ghadabihi wa iqabihi wa sharri ibadihi wa min hamazati shayatin wa an yahdurun wannan ɗaya yake da wannan ayi وكتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن همزات الشياطين كان إيه فنرهك كرد ساء الله سبحانه وتعالى تكانك دموه كساء أبنجي تكانك دموه الله سيبقى قلي تكانك لشي هكذا إمام أحمد دا أبو داود da al-hakim a cikin al-mustadrak sun fitar da hadisi daga abin yasar radiyallahu anhu yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kana yad'u ya kasance yana addu'a yana cewa allahumma inni a'udhu bika an yatakhabbatani ash-shaytan 'inda al-maut allahumma inni a'udhu bika an yatakhabbatani ash-shaytan 'inda al-maut ya allah ina neman ka tsare ni kada shaytan ya bige ni lokacin mutuwa kada shaidan ya bige ni lokacin mutuwa dan a wannan lokacin shine karshen dama da shaidan yake da ita karshen dama da shaidan yake da ita yayin da mutum ya rayu cikin fafatawa da shaidan yana galaba a kansa ko da shaidan wani lokaci ya galaba a kansa nan da nan zai watsar da shaidan ya dawo kan hanya da lazina taqaw idza masahum ta'ifu bil shaitani tadhakkaru fa idza mubsirun to sai an zo daidai mutuwa to lokacin zai ce dan zai ce to ga dama ta ta kashi saboda ka a lokacin zai iya iyawarsa ya ga cewa ya yi nasara shi da annabi sallallahu alaihi wasallama cikin addu'o'insa yana yi kuma dan ya koyar dan ya koya mana ne ba wai dan shedan yana da wani iko a kansa ba Allah subhanahu wataala tidi ya ga ya mana cewa mutanen kwarai masu ikhlasi shedan bai da iko a kansu inda laysa laka sultanu ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun inma sultanu ala alladhina yatawallawnahu walladhina hum bihi mushrikun Allah subhanahu wataala ya ga ya mana duk mutanen kwarai shedan bai da iko a kansu matukar dai za su alkake zuciyarsu ga Allah shedan ba yana yadda zai yi da su to bare kuma manzo sallallahu alaihi wasallam to amma annabi yana yin wannan dai dan mu koya ta kana lakum fi rasulillahi uswatul hasana ni kyakkyawan koyi da annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan rahamar da wannan tagomashin shine shedan ya haramta wa duk wannan tatsini duk wani dan tatsini ba shi da wannan tagomashi ba shi da wannan rahamar ta annabi sallallahu alaihi wa sallam saboda duk shi a gurin sa ƙarya ne saura kaga ba zai yi ba yana daga cikin musiba shedan ya raba ka da abin da zai zama maka alherin ka da duniya da lahira kai kuma kada zatan akan daidai kake kamar yadda Allah ya ce wa innahum la yasudduna hum anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun zai rika hana su bin tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam tafarkin Allah amma tsammani suke su ne shiryayyu ai sun rike alqur'ani tare da cewa alqur'ani shi yake jan hankalinka cewa kai wa annabi da kai masa fada duk kana san shari'a wa in tuti'uhu tahtadu ku yi masa da'a inda za ku kuna san ku shari'a amma shedan ya shiga tsakaninka da wannan kuma kace kana rike alqur'ani subhanallah shi yasa dan tatsine ya ce shi kawai kiyamun laili ya dare ita duk wata sallar tafila bai dare ita ba dan tatsine duk wani azumi in ba na Ramadan ba sai na kafara shi kuma kafara sai kai wani abu da zai jawo maka wannan kafara amma duk wani azumi na nafila dan tatsine ya ce ba ya yi ba zai yi ba bai dare shi ba akwai asarar da ta kai wannan wannan duk saddi ne na shedan inda hum lai su dona hum ala sabil za su rika kanke su daga kan hanyar Allah amma su rika tsammanin cewa shi akan shari'a suke Allah shirye su Imam Ahmad ya fitar da hadisi har ila yau da sanadi sahihi daga Abdullahi dan Mas'ud Annabi sallallahu alaihi wasallama kana yata'awwadhu min ash-shaytani min habzihi wa nafthihi wa nafkhi yana neman tsari daga shaitan daga waswasinsa da waƙe-waƙensa da kuma girman kansa shaitan ko dai ya yaudare ka ta hanyar sa maka waswasi ko ya yaudare ka ta hanyar sa maka sha'awar duk waƙe-waƙen banza da wasu ko ya yaudare ka ta hanyar sa maka girman kai da jin ka'isa to annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsare shi daga dukkan waɗannan miyagun ɗabi'u ko inda kana ala khulqin azim amma yana neman tsari daga waɗannan abubuwa saboda al'ummarsa su yi koyi da shi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatul hasana haka dan ya tabbata a cikin sahihaini hadisin Abu Qatada annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ar-ru'ya as-salihatu min Allah الرؤية الصالحة كاو مفركي مفركي بي كاو بي داني لقى الله لي والحلم من الشيطان ومونا مفركي كما لقى الشيطان فإذا حلم فليتعوذ منه وليبسط عن شماله فإنها لا تضره النبي يجيتو إذا كيما مونا مفركي كافركا كان يمثل الله لقى الشيطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم sannan ka tofa a hagunka insha Allah wannan mafarkin ba zai zama maka cutarwa ba mafarki mai kyau daga Allah ne ar-ru'ya salihah min Allah saban idan ya zanto mu'mini ne yayi in mu'mini ne yayi mafarki to zai zama mafarkinsa daga cikin mubashirat ne juz'un da yabi ajza'in nubuwa kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai ya rage daga yanki daya daga kashi daya cikin 40 da Annabi mafarki Allah zai haska maka wani abu idan mu'mini yayi mafarki wanda yake tattare da alheri da abubuwa masu kyau to wani juz'un da yabi bashiratin nubuwa ya mafarki gashi a aljanna ya mafarki gashi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mafarki gashi da sayyidina Abubakar da Umar to wannan bushra ce da bushra mu'min ne kamar da Annabi ya faɗa bishara ce Allah ya gaggauto wa da mu'min ita gaggauto masa da albishir cewa waɗannan zaka kasance tare da su man yuti Allah wa rasul fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada والصالحين وحسن أولئك رفيقا وشي ما فاركي تزارا متن يعيشي إذا بي كوني يكرداج الخير يأتيك إنسان إذا باش لكوني تو كده يقايا قوة كده يقايا قوة إن هارسي يقايا مولي تو يقايا متن بإلمي بحقني وانا ذي مسفاتا الخير duk abin da yace ya gani a mafarkin yace khairan insha Allah alheri zaka gani Allah ya so kai yaje ga wani gabo wawa ce kai 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 haka ka gani a mafarkin kai akwai fa matsala akwai matsala to shikenan fa kai sa abin matsalan zaka gani Annabi sallallahu alaihi wasallam ce inda ru'ya ala rijli ta'ir ma lam tu'abbar fa idha 'ubirat waqa'at Annabi ya ce mafarki kamar tsuntsu ne tsuntsu ba ya da wani gurin da ya sauka zai tashi da ya sauka zai tashi ne da tsuntsu kan da ya sauka to ba zai zauna a gaba sai ga nan da ya tashi to haka mafarki ki ba da ta kibla daya matakar ba a fassara shi da zara an fassara shi sai ya kwa sai ya faru shi yasa Annabi ya ce in ka ga yawo kowa sai mai ilimi sai mai hankali wanda zai nasiha zai baka kyakkyawan fata to galibi ar-ru'ya ita ce bin Allah ar-ru'ya salihah al-hulm kuma mun mafarki kawai kai mafarki ga wasu kawuna da suna tabbaka a guje to irin wannan mafarkan mafarkan ba su ba tsoro duk daga shedani da zarar ka yi su to Annabi ya ce ka nemi tsarin Allah ka farka a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai ka tofa a hannunka hagu yace to wannan mafarkin ba zai cuce ka ba to duk wannan karantarwa ce da Allah subhanahu wataala ya yi wa annabinsa sallallahu alaihi wasallam cewa ya duka neman tsarin Allah ya nemi tsarin Allah daga waswasin shaitan ya nemi tsarin Allah kuma kada shaitan ya halarto cikin dukkan wani lamarinsa kuma koda ya halarto cikin lamarin ya zanto bai da tasiri don haka ya zanto duka al'amuranmu muna sa Allah subhanahu wataala a cikinsa duka wasu harkokinku kada mu fitar da Ubangiji cikin harkar nan sa sunan Allah a ciki da haka ne za mu ga albarkar abin da muke yi amma matuƙar za mu riƙa idan mu rufe a yi maganar Allah ka ce kaga ka daina kawo Allah a cikin wannan lamari to wannan al'amari ba zai taɓa yin albarka ba to bawa haka zai ci gaba da gwagwagwa da fafatawa da shaidan har sai ya zo mutuwa nan ma shaidan ba zai kyale shi ba kamar yadda insha Allah wannan zai zama darasinmu matashiyar darasinmu na gobe insha Allah abin da muka faɗa da daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure Allah ya fi mana sallallahu sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.